الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata uku ga watan juma'a ula shekara ta 2438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 31 ga watan 1 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Sulamul Usul ila mabahisi ilmil usul fi tauhidillahi wa tibahi rasul na ash-shaykhul imam hafiz ibnu ahmad ibnu ali al-hakami rahimahullahu ta'ala kafin darasi ne uba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am to ita jama'atul tabligh wata jama'a ce mai zaman kanta wanda ya kirkira ta wani mutum ne wanda ke tsakanin kasar Pakistan da India illa kasancewar malamai sun wallafa littattafai akan wannan jama'a saboda abubuwan da suke dauke da shi na kurafat da abubuwa waɗanda suke na shirkiyat wanda kwarai malamai sun hazzara al'umma ta musulmi cewa su kiyayi wannan tafarki domin ya kauce ma tafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi don haka karin bayani game da sanin aqidunsu sai ka koma cikin littafin da ake kiran shi Al-Qawlul Baligh na wato Hamud At-Tuwayjiri Allah ya ji kansa akan wannan jama'a ne wallafa wannan littafin Al-Qawlul Baligh fi jama'ati at-tabligh akwai littafin da ake kiran shi kuma Kashfus-Sitar shi ma akan wannan matsala ce haka in ka koma littafin da ake kiran shi Abwaabul Islamiyya na Abu Usama Salim ibn Eid al-Hilali anan ma yayi bayani sosai akan wannan jama'a abinda zai kara nuna mana wannan jama'a duk wanda ya giga a cikin wannan da ya je haji gare ya je Pakistan sai ya je Pakistan a ƙarshe don haka dai a takaice tafarki na da'awa na kira zuwa ga addinin Allah ba zai samu zama ya samu karbuwa sai ya dace ma tafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi an gane ko tsarin da'awa yanda ake kiran jama'a zuwa ga addinin Allah dole sai ka biyo tafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi na'am kamar ni to yi magana
abu wanda kai yi ba na rike a zuwa da su kwa haifar su kamar koyi da shi abu wanda zai rike a zuwa da shi
baya nuna cewa limami in yana sakin hannun shi a cikin sallah cewa ma Musa saki hannu. In liman ya bar sunna daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya daga cikin koyi da shi wato ma Musa da wannan sunna. Ko limami baya jalsatu istiraha zaman hutu a ce ma Musa zai yi ba. An gane ko in ya bar sunna kai ba za ka bari ba a matsayin ka na mamu yin ta za ka yi.
Kaman sallama misali.
Duka ɗaya ne. In sallama ɗaya ma yi kai sallama kana iya yin sallama biyu. Wannan duka ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na'am.
Wai kaman wajibi ne mutum.
Kaɗan daga shi kaɗan.
Kaman zai fita daga gidan haya. Ya sake fanci kaman yadda ya tarzo haka da ne. Kaman halluwa na ciya kaman.
In kun yi sharaɗi da mai gida cewa ya baka gidan shi a matsayin haya cewa in zaka fita daga gidan shi ka gyara masa komai ka canza masa fenti, in kun yi yarjejeniya da shi ka amince akan haka to ya zama wajibi. In zaka fita daga cikin wannan gida duk abin da kuka yi sharaɗi da shi na cewa ka gyara masa ya zama wajibi ka gyara masa, domin da yardarka da amincewa aka gitta wannan sharadi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa al-muslimuna ala shurudi, musulmi suna kan sharadinsu, ma'ana duk abinda aka yi sharadi in dai bai saba ma al-Qur'ani da sunna cika wannan sharadi ya zama wajibi. Kenan in kun yi da shi dole ne zaka cika. Wai raka'o'i biyu na ƙarshe shi mutum yana iya zawwa da sura tare da cewa abu wanda yake sananne Fatiha ce ake karantawa? Lallai haka ne. Abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yau da gobe raka'o'i biyu na ƙarshen azzahar da la'asar da isha da raka'a ta cikon ta ƙarshen magariba Fatiha kadai ake karantawa, amma dalilai sun zo waɗanda suke nuna halaccin karanta wato wata sura ko abin da ya sauƙaƙa bayan wato Fatiha a cikin waɗannan raka'o'i. Kamar yadda hadisai ne ingantattu suna cikin sifatu salatin nabi na Sheikh Nasir al-Wadi Allah ya ji kansa. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun gama bayani akan rukuni na shida daga cikin rukunan imani, ko mu ce ginshiƙi na shida daga cikin ginshiƙan imani, wato shine yin imani da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala da alkadarinsa, ma'ana duk abin da ya samu bawa na daɗi da wuya to yayi imanin cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne ya kaddara masa kafin ya halicci sammai bakwai da kassai bakwai da abin da ke tsakankaninsu da shekara 50,000 kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, kuma yayi imani ya tabbatar da cewa duk abin da ya same shi na daɗi da wahala to tun can ma bai zamanto ba zai kuskure masa, kuma duk abin da ya kuskure masa to ya tabbata cewa tun can ma ba a kaddara ba cewa zai same shi. Don haka ba maganar tsautsayi ya kawo ne, ba maganar kan mai tsautsayi, ba maganar kan mai uwa da wari, ba maganar mutum ya sayi dabba ya ɗauri a gida wai in musiba za ta fada masa wai ta fada ma wannan dabba. Wannan yana nuna rashin imani da alkadarin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Domin duk abin da Allah ya kaddara ban makawa sai ya auku. Allah ya riga ya saita komai lokaci kawai ake jira. Kamar yadda bayani ya gabata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana cewa farkon abin da Allah ya halitta daga cikin halittunsa gaba ɗaya shine alƙalamin ƙudura. Lokacin da Allah ya halicci wannan alƙalami Ubangiji ta'ala ya ce masa uktu, ya ce masa irrubutu. Alƙalamin ya ce me zan rubuta ya Ubangiji na? Ubangiji ta'ala ya ce da shi uktub kulla ma huwa ka'inun ila yawmil qiyama, rubuta duk abinda zai wakana har izuwa kiyama. Take yanki alƙalami ya gudana yake rubuta komai da komai, kowa daidai da motsa kafarka da zaka yi wato yana rubuce a cikin wannan littafi na lauhul mahfuz kafin Allah ya halicci halittu da shekara 50,000 kafin ya halicci kenan sammai da kasai da abin da ke tsakankaninsu da shekara 50,000. to dan haka shine malam yace wasadisu al-imanu bil aqdari fa aiki nan biha wala tumari fa kullu shay'in bi qada'in wa qadar wa kullu fi ummil kitabi mustaqar la naw'a la adwa wala tiyara wala amma qada Allahu ta'ala hi wala la hula la hamata la wala safar kama biza akhbar sayyidul bashar. To duk bayani bakin gurgudo ya gabata wato akan wannan mas'ala ta al-imanu bil qada'i wa qadar, bil qada'i wal qadar shine malam sai yazo da wasu abubuwa guda shida wanda sun ci karo da imani da alƙadarin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Ma'ana duk wanda ya kudirce ɗaya daga cikin su, to imanin shi da alƙadarin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala bai tabbata ba. Shine malam yace la nau'a, ba maganar wata tauraro cewa tauraro kaza ya kama yanzu kun ga ruwa ya zo. Manzo Allah yace la nau'a, kamar yanda yake cikin hadisi ingantacce na cikin Sahihu Muslim, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an gama sallar asuba a nan Hudaybiya. Hudaybiya daji ne wanda ke tsakanin Makka da Madina, inda aka yi sulhu a shekara ta 6 tsakanin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kafiran Makka. To an gama sallar asuba, bayan an kwana ana ruwa, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya waiwayo ya faɗa ga sahabbansa yace shin kun san abinda Ubangijin ku ke faɗa? Ya faɗa, suka ce Allah da manzansa su ne mafi sani. Manzo Allah ya ce to Ubangiji na ya faɗa ya ce bayina sun wayi gari, akwai mai imani da ni, akwai mai kafirce mu. Kenan sun wayi gari kashi biyu, akwai mai imani da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, akwai mai gutunce masa. Sai ya ce fa amma man qala mudirna bi fadlillahi wa rahmatihi fa zalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab. Ubangiji ta'ala ya ce duk wanda ya ce an mana ruwa da kyautar Allah Subhanahu wa ta'ala da jin kansa, to wannan shine mai imani da ni, kuma shine mai kafirce ma tauraro. Sai ya ce amma wa amma man qala mudirna bi nau'i kaza wa kaza fa zalika kafirun bi mu'minun bil kawkab. Amma duk wanda ya ce an mana ruwa da tauraro kaza, ai tauraro kaza ne ya kama, ma'ana watan uku ya kama, yanzu ruwa zai zo. Ubangiji ta'ala ya ce wannan shine mai kafirce mu, kuma mai imani da tauraro. Kenan anan abinda muke so mu gane, jingina ma tauraro zawwa da ruwa, wannan kafirci ne. In ka dauki tsayawar wannan tauraro shine sababin saukar ruwa, to wannan kafirci ne. Amma kafirci ne wanda bai kai ba babban kafirci. Amma ba da labarin cewa watan ud lokaci ne na ruwa, wannan shi kuma ya inganta ya halatta. An gane ko ka ce watan ud lokaci ne na saukar ruwa, amma cewa in ud ta kama ruwa ya zo, to wannan kuma gutunci ne da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Saboda shi watan ud halitta ne daga cikin halittun Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, bai isa bai zo da ruwa. Ubangiji ta'ala shi yake motsa iska wanda take kore girgije ta kai shi iya inda Allah ke nihin zubar da ruwa, kamar yadda yake cewa wa huwa allazi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyitin fa anzalna bihi al-ma'a fa akhrajna bihi min kulli thamarat kadhalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Kamar kuma can yanda ya faɗa cikin suratul nur, alam tara anna allaha yuzji sahaba thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman fatara al-wadqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu min as-sama'i min jibalin fiha min baradin fa yusibu bihi man yasha'u wa yasrifuhu an man yasha'u yakadu sana barkihi yadhhabu bil absar yukallibu Allahu al-layla wan nahar inna fi dhalika la ibratan li ulil absar. To dan haka shine malam yace la nau'a, ba maganar wani tauraro ya zo da ruwa, ko kuma tauraro kaza ya kama ya kaya za su yi rage, ko kuma tauraro kaza ya kama kaya za su hau su yi tsada, ko kuma tauraro kaza ya kama akwai musibu, akwai rashin lafiya da sauransu, ko wata tauraruwa da suke cewa mai wutsiya ganin ki ba alkhairi ba, wayan dai ta bayyana sai kaga bala'i ya faru abin kasa. To wannan taurari ba su da wani tasiri game da duk abin da yake gudana abin kasa, komai da ka sani yana gudana ne da alkadarin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. arha da tsada da rashin lafiya da saurin duk abubuwan da suke faruwa wannan duka yana gudana ne da alƙadarin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Malam yace wala addu'a la addu'a kuma ba maganar gogar cuta kamar yadda manzon Allah ya faɗa. Idan kaga rashin lafiya ta same ka to Allah ne ya kaddara maka, ba maganar zama da wannan cewa shi ya goga maka kamar yadda manzon Allah da ya faɗa. Sai wani sahabi ya ce ya Rasulullahi mu kuma abu sananne a gunmu, idan raƙumi cutar kazuwa ta kama shi in muka ɗauke shi muka saka a garke wanda suke lafiyayyu to kai tsaye za su kamu. Manzon Allah ya ce to daji shi na farkon waye goga masa, shi na farkon waye goga masa. To dan haka anan wato an karantar da mu sababi duk wanda yake da rashin lafiya to abin da ya kamata in dai ana tsammanin irin rashin lafiyar da ake cewa ana goga to mutum ya nisantar. Nisantar shine ruko da sababi, shi kuma wannan shine tsantsar tawakkali da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala kuma bai cika ru da wannan ba. Amma in ka cudanya da mai rashin lafiya, rashin lafiya ta same ka irin wannan rashin lafiyar to karka yi kudirin cewa shi ya goga ma, abinda zaka tabbatar a zuciyarka Allah ne ya kaddara maka, ba zama da shi ba shine yasa ka goga. Dan haka aka shar'anta mana cewa duk garin da alloba ta auku wanda yake wajen garin kar ya shiga, wanda yake cikin garin shi kuma kar ya fita. Ruko da sababi kenan. In kana cikin garin to kar ka fita, in kana wajen garin kar ka shiga, dan kar a yi katari kana wajen garin ka shiga garin. Allah ya kaddara maka wannan rashin lafiya ka ce ai a sababin ka kawo kankani. Ko kuma kana cikin garin ka fita, Allah ya kare ka, Allah ya kaddara cewa rashin lafiyar ba za ta same ka ba, ka ce a ai dan na tsire ne. Kenan anan a takaice ka tsire ma, kana ganin cewa ka tsire ma alƙadarin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Shine yace la addu'a wala diyara kuma ba maganar canji, ba maganar canji. Shine a Hausa ake cewa kalula, a ce wai wani ai kalula gare shi, to shine ake kira da canji. Ma'ana mutum yayi kudirin cewa ai kawai wannan abu da yasa gaba ai ba zai samu sa'a ba a kan shi, saboda yayi ya canfa abu, in ma canfi da wasu daga cikin halittun Allah kamar yanda wani ya fito da safe ya haɗu da gurgu ko ne ido ɗaya zai ce ai yau ba sa'a, ko mutum ya auri mace a ce ai farar kafa gare ta tunda ya aure ta dukiyar shi ta ja baya, ko kuma tunda ya aure ta banda rashin lafiya da bala'i da musiba ba abin da yake gani. Shine yace wala amma qada Allahu ta'ala hi wala, kuma babu wani da ya isa ya juyar game da abin da Allah ya hukunta. Duk abin da Allah ya hukunta ba wanda ya isa ya juyar da shi, dole sai ya wakana. La gula, malam yace ba maganar fatalwa, an gane ko, ba maganar fatalwa. Kamar yanda a jahiliya in mutum ya sauka a cikin daji sai ya ce a'udhu bi sayyidi hadhal makani min sharri sufaha'ihi, wato ina neman tsari da shugaban wannan mazan wannan wuri game da sharri da muguntar wawayensa. Kamar yadda suke neman tsari da aljannu, aljannu su ne suke rikida da ƴan dabu, shaidanu su ne suke yin irin wannan abubuwa wanda yake na tsoro wanda ake kiran shi fatalwa, an gane ko. Shi ne kenan ƴan dabu za ka ji an ce ai ya zama kura ko ya zama musa, ai shi ne ake cewa ya yi kambaltu. Wannan duka abubuwa ne na shaidanu na aljan da shaidanu waɗanda suke na ɗan adam. Shaidanu na ɗan adam sukan yi wannan ta hanyar kulle-kulle da sihiri, haka shaidanu waɗanda suke na aljan. To ba maganar wata fatalwa, wala hamata, ba maganar mujiya ta yi kuka cewa mutuwa za a yi a unguwa da sauransu. Wala safar, kuma ba maganar watan safar cewa ba a fara kasuwa a cikin shi, ba a aure, ba a bulaguro, ba a mainene, wai babu alkhairi a cikin shi watan safar. A ƙarshen shi ne ke akwai wata laraba wadda suka canfa ta, ana kiranta larabgana, wadda ba a wanka, ba a wanki, ba a yanke farce, har ma wata rubutu, har wani rubutu gare ta na musamman a ƙasar Hausa wanda ake bin gida-gida ana rabawa. To wannan ita ma ba maganarta, duk maguzanci ne. Duk wanda ya yarda cewa akwai wata larabgana ko akwai cewa watan safar ba a aure ba a bulaguro to wannan imanin shi da alƙadarin Allah bai tabbata ba sai ce kama bi za a akbar sayyidul bashar kamar yanda shugaban ƴaƴan adam shi ya bada labari game da haka waɗannan abubuwa shida da malai ya zanu hadisi ne tabbatacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka za mu tashi fasali na gaba قال الناظم رحمه الله تعالى فصل في كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وأن فاسق أهل الملة لا يكفر بذنب دون شرك إلا إذا استحله وأنه تحت المشيئة وأن التوبة مقبولة ما لم يغرغر إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات وأهله فيه على تفاضل هل عندك الأملاك أو كالرسل والفاسق الملي ذو الإصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص ولا نقول إنه في النار مخلد بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة إن شاء عفا عنه وإن شاء أخذ بقدر ذنبه إلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان والأرض تيسير الحساب في النبا ومن يناقش الحساب أذب ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استهلاله لما جنى وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة أما متى تغلق عن قالبها فبي طلوع الشمس من مغربها ما لم الله يجيك أنسى كيف فصل wato wannan fasli ne na musamman abin da ya kunsa na bayani shine yace fi kauni da imani yazidu bi ta'a wa yanqusu bil ma'siya game da cewa wato shi imani yazidu bi ta'a wato yana daduwa bi ta'a a sababin ayyuka waɗanda suke na ta'a ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala idan aka ce abba'a shine imtisalu al-awamir wajtinabun nawahi kwatanta umarni na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da na manzansa da nisantar duk abin da Allah ya yi hani ko manzansa sallallahu alaihi wa sallama ya yi hani kenan in aka ce wane yana da da'a me ake nihi yana da da'a duk abin da aka ce yayi zai yi abin da aka ce ya daina zai daina to da'a ga Allah da da'a ga manzonsa duk abin da suka ce mu yi bakin gulgudan iko duk abin da suka ce mu daina to wannan ta wannan hanya imani yake da duwa shine yace fi kaunil imani faslun fi kaunil imani yazidu bi ta'a fasli ne wanda ke bayani game da kasancewar shi imani na da duwa bi ta'a a sababin biyayya ga Ubangiji subhanahu wata'ala da biyayya ga manzonsa wa yanqusu bil ma'siya sannan kuma yana raguwa ya ja da baya a sababin ayyuka na sako idan aka ce aiki na sako in aka ce al ma'siya in ma abinda aka ce kayi aka lazumta maka ka ki ko kuma abinda aka ce ka daina ka ki dainawa wannan shine ake kira ma'siya kenan sako to abinda yake rage imani wato shine ayyuka waɗanda suke na sako sai yace wa anna fasika ahlil milla wato lalle wato fasiki mara da'a na ma'abuta wannan tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yakfuru bi zambi baya kafirta a sababin wani zunubi da ya aikata duna shirki in dai ba shirka bace shine yace wa anna fasika ahlil milla lalle mara da'a na ma'abuta wannan tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imma wanda baya yin abinda aka ce yayi ko kuma wanda yake aikata abinda aka hane shi la yakfuru bi dhanbin baya kafirta wato a sababin wani laifi duna shirki ko ma bayan shirka shirka ita ce take kafirtar da mutum yace illa izastahallahu sai dai idan ya halatta wannan aiki domin duk wanda ya halatta abinda Allah ya haramta to wannan ya kafirta koda bai aikata abun ba duk abinda Allah ya ce haramun ne idan mutum yayi kudirin cewa wannan abu halaka ne koda bai aikata abun to ya kafirta sai yace wa annahu shi fasiki ma'ana mai saban Allah wanda ya mutu bai tuba ba sa'atan mashi'a lamarin sa na karkashin mashi'a ta Ubangiji subhanahu wata'ala in Allah ya ga damar gafarta masa ya gafarta masa in ya ga damar azabtar da shi to zai azabtar da shi gurgudan laifin sa a karshe ko mun kankantar imanin shi za a kai shi aljanna kamar yanda bayani zai zo nan gaba sai yace wa annat tauba kuma lalle tuba ga Allah maqbula abun karba ce malam yugargir matukar mutum bai kai gargara ba me ake nihi gargara shine lokacin da rai yazo karankarma yana sama yana ƙasa numfashi yana wato karfafa lokacin da mutum yake cikin halin fitar shine ake kira da gargara lokacin da numfashi yake hawa yana sauka shine Ubangiji ta'ala yake cewa falawla idza balagatil qulubum wa antum hina idzin tanzuru lokacin da kenan rai yake kai kawo numfashi yana kai kawo a karankarma to shine ake kira da gargara matukar mutum bai shiga wannan yanayi ba to idan ya tuba Allah na karbar tuban sa shine malam Allah ya ji kansa ke fada yake cewa imanuna yazidu bi ta'ati wato imanin mu kenan mu ahlus sunna wal jamaa aqidar mu yace imanuna yazidu bi ta'ati wato imanin mu na da duwa wato a sababin ayyuka waɗanda suke na da'a na biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala da biyayya ga manzansa wa naqsuhu yace tawayar imani yakunu na kasancewa bizzallati wato a sababin aikata ayyuka waɗanda suke nasa idan aka ce zalla wato shine tuntubi kenan idan aka ce zallat shine wato tubatubai ma'ana aikata aiki wanda yake na laifi kenan shine wato yake rage imani shine yace imanuna imanin mu kenan a aqidar mu ta ahlus sunna wal jamaa aqidar da aka gina ta akan Allah ya ce manzonsa ya faɗa akan fahimtar manzanjiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yazidu imanin mu na da duwa bi ta'ati wato a sababin aikata ayyuka na da'a wa naqsu yace tawayar imani yakunu na kasancewa bizzallati a sababin aikata ayyuka na sako wannan mas'ala tana daga cikin mas'aloli waɗanda yake na aqida kuma akan wannan mas'ala wato ahlus sunna wal jamaa sun samu sabani da wata jama'a wadda ake kiranta al-murji'a al-murji'a wanda suka jinkirtar da aiki daga cikin imani suka ce imani daban aiki daban a aqidar murji'a ayyuka na ibada ba sa kare imani ayyuka na sako kuma ba sa cutar da imani kuma babu fiyayya da cuta juna wato a wajen imani su a aqidar su in dai kawai kace la ilaha illallah koda baka taba yin sallah ba baka taba yin azumi ba to sunan ka dan aljanna abu bakiya kuma duk aikin da zaka aikata na sako to ba zai cutar da kai ba zai hana ka shiga aljanna ba kuma bugu da kari suka ce imanin su da na Abubakar da na Umar da na Jibrilu duka dai ne babu bambanci wai wani abu ne imani Allah yake saka shi a cikin zuciya ba shi da bambanci yanda aka saka a cikin zuciyar Jibrilu ko yanda aka saka a zuciyar Abubakar da sauran wato manzannin Allah subhanahu wataala duk dai ne da na kowa da haka kenan duk aikin da mutum zai aikata na sako baya rage masa imani kuma duk abin da zai aikata na ibada baya ƙara masa imani, domin aiki daban kuma imani daban. Dan haka zaka samu irin su masu irin wannan aqida, mutum baya sallah, baya azumi, baya aikata komai na ibada, kuma duk abin da yaga dama na sako yana aikatawa sai ya ce a shi musulmi ne, shi mu'mini ne. To wannan jama'a da wanda wani dan uwa ya tambaya game da ita a farko, yana daga cikin aqidar su wannan, suna da wannan aqida ta murji'a, cewa kawai indai kace la ilaha illallah ka gari. To dan haka imani abin da ke ƙara shi ayyuka na ibada, abin da ke rage imani ayyuka na sako. Don haka al-Imam al-Bukhari Allah ya ji kansa a cikin littafinsa ingantacce yayi babi na musamman, shine yake cewa babu qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam buniya al-islamu ala khams, sai yace wa huwa qaulun wa fi'l wa yazidu wa yanqus. Yace babi ne wanda ke wannan babi ne wanda ke bayani game da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa buniya al-islamu ala khams, sai yace wa huwa qaulun wa fi'l, shi imani fada ce da aiki. Aiki akwai fi'ilul qalb, aiki na zuciya, sannan akwai fi'ilul jawari, aiki wanda yake na gabbai. Sai yace wa yazidu, imani na da ruwa, wa yanqus kuma yana da ruwa. Al-Imam al-Bukhari sai ya kuro ayoyin da suke tabbatar da cewa imani na da ruwa. Ya kuro fadar Allah subhanahu wata'ala, li yazdadu imanan ma'a imani. Huwa allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina li yazdadu imanan ma'a imanihim. Da fadar Allah subhanahu wata'ala, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Da fadarsa, wa yazidu Allahu allazina hatadaw huda. Da fadarsa, wal ladzina hatadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Da fadarsa, wa yazdadu allazina amanu imana. Da fadarsa, wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Al-Imam al-Bukhari ya kuro waɗannan ayoyi, wanda akwai sauran ayoyi waɗanda suke bayani akan haka, irin fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratu Yunus, ko kuma ba suratu Yunus wato suratu Tauba karshen ta, Ubangiji ta'ala ke fada, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatuhu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun. Haka fadarsa a cikin suratul Anfal, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Irin fadarsa can da Ubangiji ta'ala ke fada a can, wa ma zadahum illa imanan wa taslima, da kuma li yazdada alladhina amanu imana. To waɗannan ayoyi suna tabbatar da cewa imani na da duwa. Shi ne al-Imam al-Bukhari Allah ya ji kansa ya kuro waɗannan ayoyi. Haka al-Imam Tirmidhi a cikin littafinsa As-Sunan yayi babi na musamman, yake cewa babun fistikmalil imani wa ziyadati wan nuqsan. Babi ne wanda ke bayani game da wato neman cikar imani, ma'ana mutum ya yi kokarin yanda zai cika imaninsa, da kuma cewa imani na daɗuwa, imani na raguwa. Sai ya zo da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa, akamalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Manzon Allah ya ce mafi cikar mu'minai ga imani sai ya ce mafi kyawunsu ga ɗabi'a da hali, ma'ana duk wanda ya fi kyawawan halaye da ɗabi'u to shi ya fi cikar imani. Kaga in aka ce cika to akwai raguwa, menene kishiyar cika? Kinan raguwa. Kaga wannan hadisi yana nuna cewa akwai wanda yake da cikakken imani, akwai wanda yake da ragaggen imani. Wanda yafi kyawun hali da ɗabi'a to yafi cikar imani. Sai yace akmalul mu'minina imana. Manzon Allah yace mafi cikar mu'minai ga imani ahsanuhum khuluqa. Manzon Allah yace mafi kyawun su ga ɗabi'u da halaye. Sanan Imam Tirmidhi sai ya zo da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bayan an gama sallar Idi, manzon Allah yana duba Bilal, suka tafi wajen taron mata, manzon Allah sai musu huduba ya ja hankalin su ya galgade su manzon Allah yake cewa ya ma'asharan nisa tasaddaqna manzon Allah yace ya ku taron mata ku yi sadaka me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce su da yin sadaka manzon Allah yace domin na leka wuta na ga kun bi kowa yawa a wuta a lokacin nan wata mata daga cikin taron matan mai dan baki bakin kuma to ta tashi tace ya rasulullahi me yasa muka bi kowa yawa a wuta manzon Allah yace li anna kunna takburna al-ashira aw kama qala manzon Allah yace domin ku mata kuna butulce ma wato miji manzon Allah yace da a ce miji zai kyautata ma matarsa iya rayuwarsa ba dare ba rana manzon Allah yace ran da ya mata ba daidai ba sai ta ce wace ya ka taba kullan ni ka taba mu manzon Allah yace to wannan shine abin da ya tura ku ta kuka duk kowa yawa a wuta a ƙarshen hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa kuma ban taba ganin mai ragaggen addini mai tawayayyen hankali sama da ku wannan mata ta ce ya rasulullahi miji menene tawayar addinin mu kuma menene tawayar hankalin mu manzon Allah yace tawayar addinin ku yace mace yanzu in tana al'ada ai ba ta sallah tace kwarai manzon Allah yace to wannan shine tawayar addinin ta sannan manzon Allah yace sannan sai tace ya rasulullahi to menene kuma tawayar hankalin mu manzon Allah yace shin yanzu shedar mace biyu ba a matsayin shedar namiji ɗaya ba take ce kwarai manzo Allah yace wannan shine tawayar hankali a cikin hadisin yake cewa wa ma ra'aytu min naqisati aqlin wa dinin aglaba dizilubi min kunna manzo Allah yace ban taba ganin wato masu tawayayyen hankali da tawaya da addini mafi rinjayar mai hankali sama da ku to kaga a wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa mace tana da tawaya ta hankali me ake nufi tawaya ta hankali ma'ana rashin tsinkayen nesa shine ake nihi amma ba ana nihi ba ma'ana fahimtar karatu da yawa mace nawa tafi maza fahimtar karatu abinda ake nimi da tawaya ta hankali ma'ana rashin tsinkayen nesa rashin sanin abinda zai je yanzu za ku yi hayaniya da ita in ka yi sabanin takardata kana miƙa mata takardar sai ta dora hannu a kai ta fasa kuka su ba sa lura da karshen al'amari me zai ce yanzu sai su yi abu yanzu zuwa jimawa kuma su yi nadama inda a ce kasancewar mace tana da tsinkayen nesa da sanin abin da zai je yanzu da abubuwa da dama ba za su yi ba to wannan shine rabuwar tawayar hankalinsu tawayar addini ko in tana al'ada ko biki ba maganar sallah wannan shine tawayar addini da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kenan wannan nassi ne wanda yake nuna cewa imani na rabuwa an gane ko kamar yanda kuma ayoyi na alqur'ani suka tabbatar da cewa imani na karuwa to haka akwai hadisi a cikin sahihai riwaya ta Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda ke cewa naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na fada al-imanu bi'un wa sab'una shuba sai yace a alaha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imaqatu al-adha anil tariq manzo Allah yace imani yanki 70 da wani abu ne kololuwarsa fadar la ilaha illa Allah kuma bayansa wato shine nisanta abinda zai cutar da jama'a gabarin hanya to ya ce imani yanki 70 da wani abu ne idan aka ce daga uku zuwa tara kenan to an ce imani yanki 70 da wani abu ne yanzu wanda yake da kashi 40 daidai yake da wanda yake da kashi 30 wanda yake da kashi 50 daidai yake da wanda yake da kashi 60 kenan a duk lokacin da mutum khaslat na imani mutum ya tara su ya hada su to yafi wanda yake bai hada su ba ma'ana wanda yake da 5 yafi mai 2 wanda yake da 10 yafi mai 5 kuma haka hadisi na Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda hadisin na cikin wato sahihu muslim maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ke cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika adhafu liiman maza Allah yace duk wanda yaga aikin asha daga cikin ku maza Allah yace idan zai iya yi kokarin canza wannan aiki na asha da hannunsa idan ba zai iya canzawa da hannunsa maza Allah yace ya canza da harshensa yayi wa'azi ya fada cewa abu kaza bakin idan ba zai iya fada da harshensa maza Allah yace ya kyamaci abin da zuciyarsa ya nuna rashin yaddarsa da amincewar shi da wannan abu ma'ana ya kyamace shi da zuciya maza Allah sai yace wa zalika kyamar aiki na sako da zuciya adhafu liiman shine mafi rauni imani kaga anan shin wanda zai iya canza wannan aiki na sako da hannunsa kaga yafi wanda zai canza da harshensa wanda zai iya hanawa da hannunsa yafi wanda zai fada da harshe wanda zai fada da harshensa a dina ko a gidena wa yafi wanda zai kyamace abin da zuciya dan haka manzo Allah yace wa zalika adhafu liiman kaga wannan kenan yana nuna mana imani yana karuwa yana raguwa ma'ana duk wanda zai iya canzawa da hannunsa yafi wanda zai canza da harshe wanda zai canza da harshensa yafi wanda zai kyamaci abin da zuciya to haka hadisi na cikin sahihu muslim riwaya ta Hanzala al-Usaidi Allah ya kara masa yadda yana daga cikin marubutan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda in wahayi ya sauka manzon Allah yakan kirawo su su rubuta sakon da Allah ya turo shine yake cewa wata rana Abubakar Allah ya kara masa yadda ya hadu da ni sai yace kaifa anta ya Hanzala yace ya Hanzala yaya al'amari yaya ake ciki kuntu sai nace masa nafaka Hanzala ai Hanzala yayi munafirci yayi munafirci Abubakar sai yace subhanallah ma taqul yace mamaki yace me kake fada sai yace masa nakunu inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuzakkiruna bin nari wal jannati hatta ka anna ra'ay al ayn yace mukan kasance a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya galgade mu yayi mana wa'azi game da wuta da aljanna yace tamkar muna ganin wuta da aljanna da idanun mu lokacin da manzo Allah yake mana wa'azi saboda tsabar yake ne yace amma fa idza kharajna min indi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam afasna alazwaj wal aulad asigar fanasina kathira yace in mun fito daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun dawo gida shikenan kawai sai mu shagala yin wasa da matan mu da yaran mu da kankanan yayan mu yaran mu kankana yace mun manta duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana mun shagala Abubakar sai yace masa fa wallahi inna lanalqa mithla hadha yace rantsuwa nake maka da Allah irin wannan hali naka da wannan dabi'a yace wallahi mun ma muna samu shi mun ma muna kasancewa haka me za a yi sai yace maza mu tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu tambaye shi shine yace fam qalaqtu ana wa Abu Bakr hatta dakhalna ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace ni da Abu Bakr sai muka tafi muka shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qultu nafaqa hanzala ya rasulullah yace ya manzon Allah hanzala fa yayi munafirci azan Allah sai yace wa ma za ka yace wani munafircin ne Hanzala yayi sai nace masa ya rasulullah na kunu inda ka tuzakkiruna bil nari wal jannati hatta ka anna ra'ay al ayn yace ya rasulullah idan mun zo gun ka ka mana wa'azi ka gargade mu wuta da aljanna kamar muna ganin su gaban idanun mu take yake yace amma in mun fita daga gun ka sai mu je mu shagala da matan mu da yaran mu kankana da wata dukiya da muka tara yace mun manta duk abin da kamar manzo Allah sai yace wallazi nafsi bi yadihi yace rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa yace law annakum tadununa alama takununa indi wa fi dhikri manzo Allah yace da a ce ku kuna dawwama akan yanda kuke aguna an gane ko ne wannan imani da yanda kuke ganin abu ra'ayin aini kamar kuna ganin shi ra'ayin aini ma'ana gaban idanunku manzo Allah yace lasafa hatkumul malaikatu ala furushikum wa fi durukikum yace da mala'ikun Allah sun ringa tare ku akan hanya akan titina suna baku hannu kuna gaisawa da kan shimfidar ku malaika zai zo ya sallama ya baka hannu ku gaisa saboda tsabar imani sai ce walakin ya hanzala sa'atan wa sa'atan manzon Allah yace din sannu sannu kar a shagala kwata kwata amanta in ma an dan shagala to ayi kokari a janyo akalin zuciyar to kaga wannan yana nuna mana ashe wanda a duk galibin lokacin sa yana hararu girman Ubangiji subhanahu wataala ba dai ne ke da wanda zai shagala zamani mai tsawo kaga kuma wannan menene imanin su ne ya kai wa'azin da ake musu aljanna da wuta tamkar suna ganin su da idanun su a lokacin nan to dan haka dai a takaice abinda muke so mu sani duk wani malami wanda ake kilgawa da fadarsa to ya tabbatar da cewa imani yana da duwa yana rubuwa muke kare imani ayyuka na da'a muke rage imani ayyuka na sabon Allah kenan shine anan malam yace imanu na yazidu bi ta'ati yace imanin mu na da duwa a sababin aikata ayyuka na da'a sai yace wa naqsu kuma tawayyar imani ya kunu bi zallati yana kasancewa a sababin aikata ayyuka na sabo sai yace wa ahaduhu wato ma'abuta imani kenan a takaicen mu'minai fihi game da al'amari na imani ala tafaduli wato suna kan fifitar juna wani ya shi wani shine cewa ahaluhu ma'abuta imani fihi game da shi imanin ala tafaduli suna kan fifitar juna imanin wani ya shi na wani malai yace hal anta kal amlaki shin kai kamar mala'ikun Allah kake a wajen imani aukar rusuli ko kuma kamar manzannin sa kake tambaya malai yake wai shin imanin ka irin imanin mala'ikun Allah ne ko kuma imanin ka irin imanin manzannin Allah subhanahu wata'ala ne tambaya malai yake kenan kowa zai iya bada amsa kowa zai iya bada amsa ba yanda za a yi ka hada imanin ka da na Jibrilu alaihi salam ba yanda za a yi ka hada imanin ka da imanin manzannin Allah subhanahu wata'ala irin su fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin su annabi Musa su annabi Isa su annabi Ibrahim su annabi Nuhu da sauransu wane ne zai iya hada imanin shi da nasu kuma wane ne zai iya hada imanin shi yace imanin shi ɗaya yake da na Abubakar ko ɗaya yake da na Umar shine malamin yace wa ahluhu wato mu'minai fihi game da imani ala tafaduli wato suna kan fifitar juna wasu sun fi wasu hal anta malam yace shin kai kal amlaki kamar manzan mala'ikun Allah kake a wajen imani aukar rusuli ko kuma kamar manzannin sa kake kaga yaqini na annabawan Allah annabi Musa alaihi salam lokacin da Fir'aun da jama'arsa suka biyo annabi Musa alaihi salam shi da jama'arsa lokacin da suka fita a cikin dare za su gudu annabi Musa alaihi salam da jama'arsa sun zo bakin teku gaba ga teku sannan baya kuma ga Fir'auna da jama'ar shi sun durka ko jama'ar annabi Musa suka ce masa inna la mudraku lalle mu za a cin mana shine Allah ya kisanta mana falamma tara aljama'ani qala ashabu Musa inna la mudraku lokacin da jama'u biyu suka ga juna annabi Musa da jama'arsa sun hango Fir'auna da jama'arsa Fir'auna da jama'arsa sun hango annabi Musa da jama'arsa mutanen annabi Musa sai suka ce ma annabi Musa inna la mudrakuna lalle mu za a cin mana qala kalla inna ma'i rabbi sayahdi yace ko daya yace wallahi ba za a cin mana ba yace domin ubangiji na tare da ni shi zai nuna mana mafita to kaga imani na annabawan Allah imani na manzannin sa kamar yanda Hausawa suke fada gaba kura bayan sa yaki ga ya fa teku ne kuma teku kowa ya san ka shige ka shiga kalime ne kai kasa annabi Musa yace wallahi ba za a cin mana ba yace lalle ubangiji na tare da ni zai nuna mun mafita to yaya irin wanda suke da irin wannan yaqini zaka hada imanin ka kace wai imanin ka da annabi Musa dudde ne a aqidar murji'a to dan haka imani muminai suna fifitar juna a wajen imani wani yafi wani. Shine yace hal anta kal amlaki, shin kai kamar mala'ikun Allah kake a wajen imani aukar rusuli ko kuma kamar manzannin sa kake. Dan haka nasi na alqur'ani shine ya nuna mana muminai sukan fifici juna a wajen imani, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, summa awrasna alkitaba allazina istafaina min ibadina فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله الآية وبنجي تعالى كيف دا ثم أورثنا الكتاب الذي نصدفنا من عبادنا سنيتي سي مكا قادر ما ودن دا مكا زعبا دا جكين بايوم مكا قادر مصدا سنوانا لتاجنا القرآن فمنهم ظالم لنفسه دا جكين سو أكوي مزالين تركنسا wanda Allah ya gada mu alqur'ani akwai mai zaluntar kansa, wa minhum muqtasid, sannan daga cikin su akwai mai tsakaitawa, sai ce wa minhum sabiqun bil khairat, daga cikin su akwai mai rigayi game da ayyuka na alkhairi bi iznillahi, gaba ɗayan su amma da iznin Allah. Wannan aya ta kasa mana muminai kashi uku. Farko akwai zalimun li nafsihi, wane ne zalimun li nafsihi? Magabata sun sha sun dan yi sabani akan wane ne zalimun li nafsihi. Wasu suka ce abinda ake nihi da zalimun li nafsihi shine kafiri, suka ce wannan daidai yake da yanda Allah ya kasa jama'a kashi uku a cikin suratul waqi'a. Ubangiji ta'ala na faɗa wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimana ma ashabul maimana wa ashabul mash'ama ma ashabul mash'ama wa sabiquna sabiqun ulaika al-muqarrabu. Kaga akwai ashabul maimana ma'abuta, wato hannun dama a ranar kiyama, wanda za a ba su littafin sa a hannun dama, sai ce ma ashabul maimana. Sannan kuma akwai ashabul mash'ama ma'abuta hannun hagu, wanda za a ba su littafin sa a hannun hagu, wanda makomar su dace Allah ya kare mu. Sannan sai ce wa sabiquna sabiqun, akwai marigaya as-sabiquna, waɗanda suke su ne marigaya, sai ce ulaikal muqarrabu. To shi yasa anan sai suka ce zalimu li nafsihi shine kafir, kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake faɗa, yake cewa fa amma in kana min ashabil yamin fa salamun laka min ashabil yamin wa amma in kana minal mukazzibin ad-dallin fa nuzulun min hamim wa tasliyatu jahim, kamar yadda kafin haka yace fa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihanun wa jannatu na'im, sai ce wa amma in kana min ashabil yamin fa salamun laka min ashabil yamin, sai ce wa amma in kana minal mukazzibin ad-dallin. To shi yasa wasu malamai suka ce anan zalimu li nafsihi ana lihi kafiri. Fada ta biyu, zalimu li nafsihi sune waɗanda suke masu tauhidi, masu ayyuka na sako, domin duk wanda ya saba ma Allah ya zalunci kansa. Wannan kuma shine abinda Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa ya rinjayar, abinda ake nihi da zalimu li nafsihi kenan sune muminai waɗanda suke masu saban Allah, wanda Allah ya sanar da su alqur'ani amma suna saba masa. Sannan nabi sai ya ce wa minhum muqtasid, daga cikin su akwai mai tsakaitawa, wanda kawai shi a rayuwarsa ya lazumci abubuwan da Allah ya wajabta masa, kuma tare da nisantar abubuwan da Allah ya haramta masa, amma fa ayyuka na nafila ba ruwan shi, farilla dai ya kiyaye, abubuwan da aka haramta ya nisanta, amma cewa ya biyo baya da wasu ayyuka na nafilfili wannan duka ba su dame shi ba, shine ake kira da muqtasid, wanda ya takaita akan ayyuka na wajibi da nisantar abubuwan da aka haramta, amma in abu na makruhi ne baya nisanta, in ayyuka na nafila ne ba ruwan shi, kawai shi ne ya farilla, to sune ake kira da muqtasid. Sannan sai ya ce wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah, sabiqun bil khairat shine bayan ya kiyaye abubuwan da Allah ya wajabta masa, to yakan biyo baya da ayyuka na nafila, bayan ya nisanci abubuwan da Allah ya haramta masa, duk wani abu wanda yake na makruhi kuma yakan nisance shi, to sune ake nihi da sabiqun bil khairati bi idhnillah. To anan tambayar da muke, shin a cikin su wane ne fiyayye? Sabiqun bil khairat, kaga sabiqun bil khairat wanda bayan ya kiyaye farilla yakan biyo baya da nafilfili, yafi muqtasid wanda ya takaita akan ayyuka na farilla kawai ba ruwan shi da nafila. kuma ya takaita akan nisantar ayyuka na sako amma makaruhi baya nisanta. Kaga shi kuma mukutasi ai yafi zalimu li nafsi, wanda yake zaluntar kansa yake aikata ayyuka na sako. To wannan aya tana nuna mana ashe mu'minai sukan fifici juna wato a wajen imani, kuma haka hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun wuce a lissafa, kamar yanda hadisi na cikin sahihain riwaya ta Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda ke fada, yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada, baina ana na'imun, manzon Allah yace yayin da nake cikin bacci, ra'aytu an-nasa uridu alayya wa alaihim qumus, manzo Allah yace sai naga mutane ana bujiro mun su kuma da riguna a cikin su, fa minha ma yaglugu sudi, yace daga cikin su akwai wanda rigar shi ta tsaya daidai wato nununan shi ma'ana nan kirjin sa, wa minha ma duna zalika, akwai wanda riga ce amma bata iso barin kirji, kawai bakin ta ta dan ketare wuya sai ta tsaya ana. Manzo Allah yace wa urida alayya umaru wa alayhi kamisun yajuruhu, sai aka bujiro mun Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda a jikin sa, manzon Allah yace akwai doguwar riga yana jan kasa, rigar tana jan kasa, an gane ko? Amma hadisin ho ba yana nuna cewa mutum ya saki tufafi su ringa jan kasa, a'a, cai wa alaihi kamisun yajuruhu, a jikin sa akwai riga yana janta akan kasa. Kalu sai suka ce fa ma awwantahu ya rasulullah, ya manzon Allah me ka fassara wannan mafarki da kai cewa wani rigar shi ta tsaya daidai nonuna wani kafin haka Umar shi ko gaya har jan kasa take, me ka fassara wannan mafarki? Qala ad-din, manzon Allah yace tsabar addini ne, tsantsar imani ne yasa Umar gaya rigar shi har tana jan kasa. Kaga wanda rigar shi ta tsaya kafin a zo kirji ba daidai ba take da wanda ta zo kirji daidai nonunan sa, shi wanda ta tsaya a nan daidai nonunan sa, shin daidai take da Umar riga ta Umar wanda tana jan kasa? To wannan hadisi yana cikin sahihul Bukhari da sahihul Muslim, abinda hadisin yake nuna cewa imani mu'mine sukan fifici juna a wajen imani shine anan manzon Allah da aka tambaye shi me ka fassara wannan mafarki, Umar cewa gashi da riga har yana janta akan kasa, manzon Allah yace addini tsabar imani ne. To dan haka dai a takaice aqidar ahlus sunna wal jamaa mu'minai sukan fifici juna wato game da imanin da Allah ke sakawa a cikin zukatansu, waɗanda suka fi kowa tsantsar imani wato sune ulul azmi minar rusul, waɗannan biyar daga cikin manzanni annabi Nuhu alaihi salam da annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Isa da fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a cikin biyar kin kuma wanda yafi kowa imani shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan bayan su sai mursalai, sannan sai annabawan Allah, sannan sai salihan bayi da sauransu, waɗanda suke kuma koma baya ƙarshe a wajen imani sune waɗanda suke masu tauhidi, masu gauraya ayyuka na sako da ayyuka na ƙwarai, an gane ko? Masu saban Allah, waɗanda suke masu tauhidi, masu saban Allah, wannan su ne ƙarshe a wajen imani. To don haka kenan kasancewar abu ne wanda Allah yake bambanta bayansa, kuma shi wannan bambanci yakan kasance wani lokaci a zahiri, yakan kasance a zahiri. Yanzu mutumin da kawai iya azumi in ba na Ramadan ba daga bana sai baɗi, daidai yake da wanda yake azumin Litinin da Alhamis da wanda yake azumin kwanuka wani ayyamul bid da sauran azumi wanda aka sunnanta mana, a zahiri ba ɗaya ba suke. Yanzu misali wanda bayan wanda yake kiyaye ar-rawatib nafilfili da ake yi, waɗanda suke bibiyar salloli na farilla ba daidai ba suke da wanda baya yi, wanda yake tashi cikin dare yayin kiyamul layl daidai yake da wanda baya yi, wannan a zahiri kenan. Kai haka kuma a boyen ma wato mu'minan junansu yake yakan fifice juna, za ku tashi ku yi sallah a masallaci guda, a sahu guda, bayan liman guda, ku yi ruku'u tare, ku dago tare, ku je ku yi sujada, amma kasancewar wanda yake kusa da kai na damar ka ko na hagun kinka ya shi ka, saboda me yasa ya fi ka nutsuwa ya fi ka hararun girman Ubangiji subhanahu wataala kuma ya fi ka tsarkin niyya a sahu guda a bayan imami guda jama'a za su fi ciki da haka kenan aqidar ahlus sunna wal jama'a abinda muke so mu sani kenan mu'minai suna fifitar junansu a wajen imani sabani ga murji'a cewa imani na mutum na kowa da kowa duk dai ne babu bambanci tsakanin manzannin Allah da sauran mutane ko na mala'iku da sauran jama'a sai malan yace wal fasiqul milliyu wato fasiki al-milliyu ma'abucin wannan al-milliyu ma'abucin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zul isyani ma'abucin saba ma ubangiji subhanahu wataala lam yunfa anhu mudlaqul iman a aqidar ahlus sunna wal jamaa ba a kuri masa imani kwata kwata ma'ana duk wanda yake gaya musulmi ne amma mai saban Allah malai yace ba a kore masa kwata-kwatan imani a ce ya kafirta malai yace lakin sanide bi kadar lifiski imanin sa na kasancewa gwalgwadan sabansa wal ma'asi da wato wannan rashin da'ar sa wal ma'asi da ayyuka na sako imanu huma zalafin tikas yace imanin sa bai gushe ba game da rabuwa kenan lakin bi kadar lifiski wal ma'asi sanide kenan za a dora shi za a wannan kinshi za a ce mai ragaggen imani ne gwalgwadan aikin shi na sako wani ma'az wannan rashin da'ar sa wal ma'asi da ayyuka na sako sai ce imanu imanin sa ma zala bai gushe ba fintikas game da rabuwa kenan matukar yana kan wannan aiki na sako bai tuba ba kenan don haka aqidar ahlus sunna wal jama'a mumini mai aikata ayyuka na sako manya-manya kenan me ake fada sai a ce masa mumini ne naqisul iman mai ragaggen imani wane yana da ragaggen imani an gane ko ko kuma ka ce mu'minun bi imani ko kuma ka ce mu'minun naqisul iman ko ka ce mu'minun bi imani fasiqun bi fiskihi mumini ne game da imaninsa kuma fasiki ne game da fasikancinsa ma'ana rashin da'arsa don haka ba za ka ce masa ba mumini ne cikakke me yasa duk wanda yake aikata ayyuka na sako ba a siffanta shi da imani cikakke ba a cewa wannan ai cikakken mumini a sai dai a ce mumini ne gwalgwadan imaninsa fasiki ne gwalgwadan rashin da'arsa ko kuma a takaice kawai ka ce mumini ne mai ragaggen imani wane yana da ragaggen imani inda yana da cikakken imani ba zai saba ma ubangiji subhanahu wataala dan haka ubangiji ta'ala ya faɗa ya ayyuhal ladhina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadili ubangiji ta'ala ya ce ya ku mu'minai in ja'akum fasiqun bi naba'in in fasiki ya zo muku da wani labari ubangiji ta'ala ya ce fatabayyanu ku yi bincike domin ku tabbatar da wannan labari cewa haka ne ko ba haka bane dan kar ku je ku fada mutane akan rashin sani kuma ku wayi gari ku zamanto kuna masu nadama akan abin da kuka yi kenan in wani ya zo maka da magana to ka tsaya ka bincika ka tabbatar cewa haka ne kafin ka dauki hukunci to dan haka kaga anan Allah bai kore masa imani yace in ja'akum fasiqun bi naba'in ya ayyuhal ladhina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in dan haka kenan a aqidar ahlus sunna wal jama'a wato ba a tuɗe ma mutum imani a sababin aikata ayyuka na sako kamar yanda khawari su sun tuɗe ma duk wanda ya aikata babban laifi yana ce a kansa kamar ƙarya ko yi da mutane ko zina ko shan giya ko kwace ko sata ko caca to duk wanda ya aikata wannan ayyuka yana ce a kansa to sun kafirtar da shi cewa ya kafirta kuma in ya mutu dan wannan in ya mutu dan wuta ne kuma zai dawama a ciki suka ce duk sallar da yake koda ya tabbatar da tauhidi ga Allah ya gaskata manzansa yana sallah yana azumi yana zakka yana haji yana jihadi suka ce dan wuta ne zai kasance tare da Iblis da rundunarsa zai kasance tare da Fir'auna da Karuna da Haman dan wuta ne su a aqidar su duk wanda yake aikata babban laifi kawai ya kafirta in ƙarya mutum ya kafirta dole sai ya tuba to haka su mu'tazila su kuma sai suka ce huwa bainal manzilatayn, anan duniya yana tsakanin matsayi biyu, suka ce anan ba za mu ce masa mumini ba, iya abinda suke fada sai su ce wato ba za mu ce masa mumini kuma ba za mu ce masa kafiri ba, kawai iya abinda za mu ce masa fasiki ne, domin sun dauki fasikanci shine matsayin da ke tsakanin imani da kafirci. Suka ce amma in ya mutu akan haka mu ma mun kwatsa ma kawari dan mutan ne zai dawoma a cikin wuta. An gane ku kenan, su wane ne suka dauranci waɗannan waɗanda suka yi wannan, su ne murji'a wanda su suka ce ayyuka na sako baya cutarwa, kawai dan ka aikata ayyuka na sako ba sa cutar da imani. To su kawari sun tube ma duk wanda ya aikata aiki na sako kwata-kwata imani sun ce ya kafirta. Su kuma mu'tazila suka ajiye shi wani matsayi tsakanin imani da kafirci, shine fasikanci. Su kuma murji'a suka ce kwata-kwata duk fasikancin shi, duk ayyukan shi na sako ba sa cutar da shi. To a aqidar ahlus sunna wal jamaa ayyuka na saku wato suna tauye imani, kenan duk wanda yake matsayin shi na mumini yana aikata ayyuka na saku to ba za a bashi imani sake a ce mumini ne cikakke. An gane ko? Ba za a bashi imani cikakke ba, sai dai a ce mumini ne mai tauyayyen imani, mumini ne kenan mai ragaggen imani, ko ka ce mumini ne da gwargwadon imaninsa, fasiki ne da gwargwadon fasikancinsa. Kenan da haka a aqidar ahlus sunna wal jamaa abubuwa ne guda huɗu: akwai kafirci wanda bai kai kafirci ba, kufurin duna kufur, sannan akwai zalunci wanda bai kai babban zalunci, akwai fasikancin da bai kai babban fasikanci, akwai munafircin da bai kai wani munafirci. Wannan kuma gaba ɗaya dalilai ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ayoyi na alqur'ani suka kasa mana cewa kafirci kala biyu ne: akwai babban kafirci mai fitar da mutum daga cikin addini, sannan akwai ƙarami. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa sibabul muslim, yake cewa fusuqun, sai yace wa qitaluhu kufur, zagin mumini manzon Allah yace rashin da'a ne, yaƙar mumini ko kafirci ne. Abinda ake nihi da fasikanci anan bai kai ba babban fasikanci, abinda ake nihi da kafirci anan bai kai ba babban kafirci. Kamar yadda hadisin da muka karanta a farko na butulce ma Ubangiji subhanahu wataala wanda zai jingina ma tauraro cewa shi ne sababin saukarwa, wannan kafirci ne wanda bai kai babban kafirci. Irin kukan makoki, kukan mutuwa, shi ma wannan an ambace shi cewa kafirci ne, to amma bai kai babban kafirci ba. To haka ayoyi na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suka kasa mana kafirci kashi biyu: akwai babban kafirci, akwai ƙarami. Haka fasikanci: akwai babba, akwai ƙarami. Haka zalunci: akwai babba, akwai ƙarami. Haka munafirci: akwai babba, akwai ƙarami. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace alamomin munafiki uku ne: idan ya bada labari zai yi ƙarya, idan aka bashi amana zai ci amana, idan yayi alƙawari zai saba. Yanzu mutun ya saba alƙawari sai mu ce kawai ya kafirta, ya bar musulunci. Kaga wannan karamin munafirci kenan shine a aikace. Babban munafirci shine kudirce kafirci a zuciya, rashin yarda da Allah subhanahu wataala da manzannansa. Sai malam yace wala naqulu, ba za mu faɗa ba mu ce innahu fin nari, cewa dan wuta ne mukhalladun, abin dawwamarwa, bal amruhu lil bari, malam yace lamarinsa kawai na ga Ubangiji, ta hada mashi'atil ilahin nafiza, karkashin mashi'a ta Ubangiji subhanahu wataala wadda take zartatta insha afa anhu, in Allah ya ga damar yi masa rangwame yayi masa rangwame, wa insha akhadahu, in Allah ya ga dama kuma ya damke shi. Mutumin da ya mutu akan ayyuka na sako bai tuba ba, malai yace bi kadri zambihi, gulgudan laifinsa ila aljinani yukhraju, za a fitar da shi daga wannan wuta ila aljinani, a kai shi zuwa ga aljanna, in mata ala alimani, wato in ya mutu akan imani shine akan tauhidi. Akwai ƙarin bayani akan wannan baitittuka, lokaci ya tafi nan da zamu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك